Daga nan birnin Washington DC a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar biyu a Afrik na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyar da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Laraba 14 ga watan Fabrairu shekarar 2018. Muhammad Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya.
Shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma, wanda yake tsaka mai wuya, ya kare kansa a wata hira da aka yi da shi kai tsaye a tashar talabijin din kasar yau Laraba. A Isra'ila kuma Prime Minister Benjamin Netanyahu ya faɗa yau Laraba cewa gwamnatin haɗin gwiwar kasar na nan daram. A ƙasar Netherlands, ministan harkokin wajen ƙasar Helbe Zylstra ya yi murabus bayan da ya tabbatar da cewa ya yi ƙarya a lokacin da ya ce ya gana da shugaban Rasha Vladimir Putin.
To a Najeriya kuwa har yanzu wasu sassan ƙasar na fama da matsalar ƙarancin man fetur, lamarin da ke ci gaba da shafar harkokin yau da kullum.
Malam, wannan matsalar hasara ma take jama'a mu da muke sayan mai muna aiki da shi. Saboda idan ka akan naira 10 ƙarin naira 10 sai ka rinka gwagwagwa da fasinja.
Sannan a Jamhuriyar Niger, bangaren jam'iyyun kawance da ke mulkin kasar sun ce lokaci yayi da za su maida martani ga masu adawa da kasafin kuɗin wannan shekara. To ko me suke shirin yi?
Kenan mu hito rana 4 ga watan Maris mu gaya ma duniya da 'yan ƙasa cewa
za su ji me za su ce. Sannan muna tafi da shirin himma wanda Ladan Ibrahim a yau zai gabatar. Baya ga haka muna tafi da wasu daga cikin kadan wato daga ra'ayoyin da kuka aika mana. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma, wanda yake tsaka mai wuya, ya kare kansa a wata hira da aka yi da shi kai tsaye a tashar talabijin a yau Laraba. Yana cewa babu adalci matsin lambar da ake yi masa na yayi murabus, kuma ba a gaya masa wani laifi da yayi ba. Da yake magana ta tashar talabijin ɗin ƙasar da ake kira SABC a taƙaice, Zuma ya ce ya gana da manyan shugabannin jam'iyyar ANC mai mulki a ƙarshen makon jiya, kuma ya amince da cewa zai yi murabus amma wanda za a jinkirta. Ya ce ya ba da shawarar ci gaba da aiki har zuwa watan 6. Amma shugabannin na ANCC sun isa amince da wannan tayin da ya yi masu, suka buƙaci da ya yi murabus nan take. Jam'iyyar ta ce majalisa za ta kada kura'a nuna rashin amincewa da shugabancin Sagoba Alhamis idan Allah ya kai mu, wanda suke wato idan habe sauka ba kafin lokacin. Ba za mu ci gaba da sa Afirka ta Kudu ta jira ba, in ji mai ma'ajin jam'iyyar Mr. Paul Mashatili.
Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa yau Laraba cewa gwamnatin haɗin gwiwar ƙasar na nan daram, kuma ya yi watsi da kiran da rundunar 'yan sandan ƙasar ta yi cewa a tuhume shi bisa laifuka biyu da ake zargin ya aikata kan cin hanci da rashawa. Netanyahu ya ce babu wanda ke da shirin yin zaɓe. Ya ci gaba da cewa za mu ci gaba da aiki tare don ci gaban 'yan Isra'ila har zuwa ƙarshen wa'adi. Kiran da aka yi game da tuhume-tuhumen manyan laifuka jiya Talata na zuwa ne bayan watanni da aka kwashe ana bincike akan zarge-zargen cewa Netanyahu ya karɓi kyaututtuka masu tsada daga attajirai, ciki har da wani haifaffen ɗan Isra'ila mai aiki a dandalin fina-finai na Hollywood a nan Amurka, wato Anan Milchan, da kuma wani hamshakin attajiri a fannin kafafen sadarwa a Australia da ake kira James Parker. Attorney General na Isra'ila Avichai Mandelbilt ne zai yanke shawara ko za a tuhume Prime Minister ko kuma a'a. Lawyer da ke kare Netanyahu, Ahmed Haddad, ya faɗa a wata hira da aka yi da shi a rediyo cewa a rurrute zarge-zargen, ya kuma ce Netanyahu bai karɓi wani cin hanci ba.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Talata, ministan harkokin wajen ƙasar Netherlands Helbe Zylstra ya yi murabus bayan da ya tabbatar da cewa ya yi ƙarya a lokacin da ya ce ya gana da shugaban Rasha Vladimir Putin a shekarar 2006. Zylstra ya bayyana gaban majalisar dokokin ƙasar, inda ya ce ya yanke shawarar yin murabus daga mukaminsa saboda bai kamata a ce akwai wani kokwanto akan mutuncin ministan harkokin wajen kasar ba. Wata hudu Zylstra yayi rike da wannan mukamin. Prime Minister Mark Rutte ya fuskanci tambayoyi akan dalilin da yasa bai bayyana wa jama'a wannan ƙaryar ba. Duk da cewa ya san da batun makonni da dama da suka gabata, amma ya ce bai fahimci sosai tasirin bayyana batun ba. ‘Yan majalisar ƙasar sun jefa kuri'ar nuna rashin ƙwarin gwiwa akan Prime Minister jiya Talata, amma cikin sauki ya tsallake ƙalubalen.
Ƙungiyar Taliban a wata buɗaɗɗiyar wasiƙa da ta rubuta a Amurkawa ta yi kira akan a hau teburin shawara don kawo ƙarshen yaƙin da aka daɗe ana yi a Afghanistan. Ƙungiyar ta kuma yi ikirarin cewa har-haren sama da dakarun Amurka ke kaiwa ba su sake ko da ƙwato inci ɗaya daga hannun mayaƙan sakan ba. Mai magana da yawun ƙungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya rarraba wasiƙar mai shafi 10 a yau Laraba wadda aka rubuta da harsuna da yawa. Wasiƙar ta ikirarin ba da cikakken bayani akan nasarorin da ƙungiyar ta samu da kuma abin da ta kira gazawar haɗakar dakarun da Amurka ke jagoranta yanzu shekaru 17 kenan. Ƙungiyar mayaƙan sa kan ta rubuta wannan wasiƙar da fatan jama'a Amurka da ƙungiyoyi masu zaman kansu da 'yan majalisu masu son zaman lafiya za su karanta ta da idan basira don duba makomar dakarun Amurka a Afghanistan. Wasiƙar ta 'yan Taliban na zuwa ne a daidai lokacin da Amurka ke ƙara ƙami wajen kai hare-hare akan mayaƙan don goyon bayan dakarun Afghanistan ta ƙasa da kuma sama. A ƙarƙashin sabuwar dabarar yaƙi a ƙasar da shugaba Donald Trump ya fitar, da zimmar hakan zai kai ga tilastawa 'yan Taliban su hau teburin shawara. A wata ziyara da ya kai a Afghanistan a gabashin Afghanistan cikin makon da ya gabata, General John Nicholson, kwamandan dakarun Amurka da na NATO a yaƙin da ake yi a ƙasar, ya ce zafafin hare-haren da ake yi a ƙasar ya yi tasiri. Ko da yake wasiƙar ta 'yan Taliban ta jefa alamar tambaya akan waɗannan bayanan.
An harba mutane uku aka kuma jikkata su yi a yau Laraba a kusa da cibiyar tsaron ƙasar Amurka a wajen birnin Washington, a cewar rahotanni daga 'yan sanda. Kafafen yaɗa labaran yankin sun ce an kama mutum ɗaya, an gan shi da anko a hannunsa zaune a ƙasa yayin da 'yan sanda suka kewaye shi a kusa da ƙofar shiga cibiyar ta leƙen asiri da ke unguwar da ake kira Fort Meade a jihar Maryland. A kusa kuma an ga wata baƙar ƙaramar mota da ta yi karo da wani shingen cibiyar. Gilashin gaban motar ya yi rata-rata da harsashi, kuma jakunan kariya da ake kira airbags da turanci duk sun fito, ga kuma abubuwa da jini ya taɓa a ƙasa dab da inda abin ya faru. Amma cibiyar da ake kira NSA a takaice, wadda ke aikin leƙen asiri ta na'urori a faɗin duniya da zimmar daƙile duk wata barazanar ta'addanci, ta ce komai yana tafiya daidai a wurin, kuma an riga an sanar da shugaban Amurka Donald Trump a kuwa wannan lamarin.
Labaran juna kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya har yanzu al'ummar ƙasar na ci gaba da kokawa kan yadda ake ci gaba da fuskantar matsalar ƙarancin mai a ƙasar, lamarin da ke kawo cikas kan harkokin yau da kullum. Wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya yi dubi kan girman wannan matsala a jihohin Niger da Kogi.
Malam Bala na Yashi da ke zaune a birnin Lokoja, fadar gwamnatin jihar Kogi, ya ce ƙarancin man ya jefa jama'a cikin kuncin rayuwa da takura, kamar yadda ya yi min ƙarin bayani ta wayar salula. A nan jihar Niger ma dai lamarin guda ne. Malam Muhammadu Bello, wani mai sana'ar tukin keke napep, ya ce suna tafka asara a sakamakon yadda lamarin man fetur ɗin ke ƙara ta'azzara.
Malam, wannan matsalan hasara ma take ja mana mu da muke sayan mai muna aiki da shi, saboda idan ka akan naira 10 ƙarin naira 10 sai ka rinka gwagwagwa da fasinja. In ka ce mai ƙarin naira 10 ma wallahi ba wani ba amincewa zai ba, kuma idan ka ci gaba da wucewa zaka kona manne sai ya wuce a banza.
Alhaji Adamu Erana shine shugaban kungiyar dillalan mai masu zaman kansu a jihar Niger, ya ce shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ne kawai zai magance wannan matsala cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ta hanyar samar da man a depot na gwamnati a maimakon na 'yan kasuwa.
Wai private depot ɗin nan tukuna ma na waye? in ka lura duka wai aikatan gwamnati ne wanda suka far gwamnati su ne suka je suka bude private airport din kuma da suka koma can private airport bayan sun yi retiring ai sun bar wasu agent sun bar wasu ne suka kakkafa ai da NPC ko DPR
yanzu kana nihin ku ba ku samu mai daga depot na gwamnati
ta ina zaka same shi ko ka je depot din gwamnati za a ce maka ba mai sai a tura ka wani private depot cewa zaka iya daukan man gwamnati a wurin amma da an dauki mota 30 sai kaji an ce man ya kare shauran kuma sai kaga mai private depot zai ce maka yana da man saidawa amma kuma a farashi mai tsada
amma yanzu ya zai a magance wannan matsalolin
amma kace bo ya rage na Buhari
to sai dai a lokacin da na tuntubi babban daraktan hukumar da ke kula da albarkatun mai da kayyade farashin sa a jihar Niger engineer Isa Abdullahi Jankara ya ce suna iya kokarin su wajen shawo kan matsalar ko baya ga wannan ma dai a nan jihar Niger gwamnatin jihar ta kafa wani committee da ke zagayawa da jami'an tsaro domin tabbatar da ganin masu gidajen man suna sayar da shi akan farashin gwamnati na naira 145 a maimakon 200 zuwa 210 Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
a gaida Mustapha a jamhuriyar Niger jami'an kawance da ke mulki sun mai da martani wa waɗanda ke suka manufofin gwamnatin shugaba Isufu Muhammadu banda suka lura da yadda wasu ƴan ƙasar ke sukar wasu muhimman matakan da ke kunshi a tsarin kasafin kuɗin shekarar 2018 da kuma wasu matakai na daban da suka shafi magana tsaron ƙasa domin tabbatar da cikakken goyon baya gwamnatin kawancen jami'an ya kuduri aniyar gudanar da wani gangami a ranar 4 ga watan Maris mai zuwa a manyan biranen ƙasar ta Niger wakilinmu muna murya wato Ayemai Sulemu Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani
wannan shine karon farko da kawancen MRN na jami'in da ke mulkin Niger ke bayyana matsayinsa a hukunce a game da tsarin kasafin kudaden 2018 wanne kamar yadda aka sani yake ci gaba da haddasa tayar da jujuyoyin wuya a wajen kungiyoyin kare haƙƙin jama'a saboda a cewar su yana kunshe da matakan jefa talakawa cikin kuncin rayuwa yayin da jami'in adawa a nasu bangare yake danganta tsarin kasafin da rashin sanin makamar mulkin ƙasa shugaban jami'ar PNDS tarayya Bazoum Mohammed da ke jagorancin taron wannan kawance na cewa
muma mun san da akwai irin matakan da lalle yau sun yi sanadiya a wurare kaɗan ba kamar yadda su suke gai sadan waɗansu abubuwa ba na masurufi ba kama na zirga-zirga da sauransu kun gan dai matakan da muka dauka mu ba mu rage albashin ma'aikata ba ba mu rage yawan ma'aikata ba ba mu ce ba akwai wani abun da mun riga mun ba mu mutane muka amshe musu ba wannan abubuwa an yi su cikin sauran kasashe saboda lokaci ne ya zo mai tsananin wuya kenan ya kamata al'umma ta gane haraji abu ne ne wanda dole sai an neme shi inda duk jama'a suke babu shakka
matakin jibge sojojin kasashen yammaci a wasu sassan Niger da sunan yaki da ta'addanci na daga cikin abubuwan da ke shan suka daga waɗannan kungiyoyi har ma da jam'iyyun adawa
wallahi in mu ne muke wurin su irin wannan maganan ba mu iya muyinta mu burin mu ɗan ƙasa su kwana lahiya menene ɗan Niger suka ga wannan sojojin suka mu sun musguna ma wani ne sun ma wani abin da ba daidai ba ne akwai wani dan fara fula wanda ya taba ganin wani soji ya yi abin da ba daidai ba na wata ƙasa har ya zamanto shi ne maƙiyin shi kuma shi ne yake so ya hita ya bar ƙasa alhali ko shi ya san aikin da ake yi a Bilma shi ya san aikin da ake yi a Sigidin ya san aikin da ake yi tsakanin iyakanmu mu da Algeria tsakaninmu mu da Chad tsakanin mu da Mali
a wani yunkurin jaddadawa shugaban ƙasar Niger Isu Muhammadu da gwamnatinsa cikakken goyon baya jami'in kawancen MRN a wannan sanarwa sun kuduri aniyar fitowa kan titina a farkon watan gobe kamar yadda Kasim Mukhtar na jami'ar CPR inganci ke karin haske
wa'annan ɗan ƙwarorin mutane za mu nuna musu cewa jama'a ba alfahari ba da ƙarin Allah ta mu ce yau kuma in Allah ya yarda ta mu ce gobe babu kowa tare da su kenan mu hito rana 4 ga watan Maris mu gaya ma duniya da ƴan ƙasa cewa dukkan kudurruka wanda gwamnati ta doka da shugaban kasa al'umma kasar Niger tana bayan su
ko a ranar Ladin da ta gabata ma kungiyoyin kare haƙƙin jama'a a ƙarƙashin wata hadaka sun shirya jerin gwano hada da gangami inda aka kesta cewa dubban 'yan Niger ne suka amsa kira a yamai da wasu manyan biranen Niger yayin da tuni suka fara hangen sake fitowa a ranar 25 ga watan da muke ciki a ci gaba da matsawa gwamnati lamba domin ta canza ra'ayi akan sabuwar dokar harajin 2018 Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Niger
To a wani yankuri na kokarin bullo da hanyoyin da za a dakile tasirin kungiyar da ya shiko kuma ISIL a yankunan da suke kai harahar a duniya an bude wani taron ministocin kasa da kasa domin yakar manufofin kungiyar a yankunan da suke tasiri ciki har da kasashen da ke yankin Sahel a Afirka Ministan harkokin wajen jamhuriyar Niger Malam Ibrahim Yakuba na cikin waɗanda suka halarci taron ya kuma zanta da abokin aikin mu Abdulaziz Adili Toro kan wannan taro kamar da za ku ji a cikin wannan rahoto
An fara taron ministocin kasa da kasa da ke yaki da 'yan kungiyar 'yan ta'addan Da'ish a kasar Kuwait inda kasashe su 74 suka halarci wannan taron har ma da wasu kungiyoyin kasa da kasa. Ministan harkokin wajen jamhuriyar Niger Malam Ibrahim Yakuba na cikin waɗanda suka halarci taron kuma mun zanta da shi akan lamuran da suka shafi yaki da Boko Haram da 'yan ta'adda Aqim a yankunan Sahel da suka hada da Niger, Nigeria, Mali, Kamaru da kuma Chad ga abin da yace.
Assalamu alaikum. Na farko shine in ce abin da kawo mu da Kuwait shine taron haɗin kai kasashe guda 75 na duniya wanda suka yi niyyar su gama ƙarfi don su yaƙi kungiyar 'yan ta'addan nawa da ake cewa Da'ish. Wannan taro ne da muka yi nan a ƙasar Kuwait don mu gani cikin koko da muke da wannan 'yan ta'adda ina aka kon wace nasara aka samu mu yi kingi kuma menene a gaban mu. To wanga dai shine muhimmancin wanga taro. To ƙasar Niger tana cikin kasashen nan wanda na gaya maka guda 75 da suke cikin wannan haɗin gwiwa na yaƙi da
ta da me amfanin wannan taron ga kasashen Afirka kamar su Niger, Nigeria da su Mali
na farko shine ga lissahin mutaaddanci bai da iyaka wanda ta'addanci Syria ko Iraq duk su ne suke kai mana hari Nigeria ko Mali ko iyakar Niger da Burkina wannan na farko ne ina ji a duniya kowa ya tabbata ɗan ta'adda duk guda ne ba su da wani imani ba su da addini ba su da iyaka tunda duk in ka diba yawancin kasashen duniya sun kai musu hari ko ta wani hali dan na farko su ɗan suna gaba da duk kasashen duniya da kasan yanan na biyu kuma kamar yanda masu lissahi suke gani kamar kuma yanda kowa yake tsammani yanda aka kai musu hari a kasar Iraq da Syria aka nan aka roga za su kwarai to mutane suna gudun a ce wannan 'yan ta'adda su gudu su koma Afirka kuma ana tsammanin ma in sun koma Afirka yawanci inda suke iya zuwa shine yankin Sahel kuma wannan lissahi yana da hujja tunda ka gani in ka diba 'yan kasashen waje suke zuwa yaki Iraq ko Syria sun fara ragewa a wannan kasa shi amma suna nan ga karuwa a kasar Afirka inda sun kai wajen 300,000 da suke yawo a cikin ko ina cikin kasashen kenan mu lissahin mu shine idan muna so mu ci nasara da yaki da 'yan ta'adda shine aikin da aka fara a kasar Iraq da kasashe suka bada goyon baya suka bada haɗin kai wannan aiki ba a kare shi ba a tabbatar da cin nasara sai in mun kaima wanda ke arewan Mali ko kuma 'yan Boko Haram ko kuma wanda suke Libya a ce mun ci nasara bisa kansu idan dai a koda yaushe akwai damar su koma wata ƙasa su laɓe don su kai ta'addanci to kasashen duniya ba su nasara ba shi yasa yau kasashen Afirka suka ce ya kamata a yi taro ma na musamman na 'yan ta'addancin nan da suke can Syria ko Iraq wanda aka kai ma hari haka samu nasara bisa kansu ina za su koma don mu kare kanmu ka a ce kasashenmu za su koma kuma su zo su kawo mana sabuwar matsala don su zo su kama ma 'yan uwansu da ke arewan Mali ko kuma 'yan Boko Haram ko Libya 'yan ta'adda hudu guda ne kowace ƙasa suke aƙidarsu guda ce babu imani ga rayuwar ɗan adam babu mutunci ga rayuwar ɗan adam su kawo fitina su kawo tashin hankali a cikin ƙasashe shi kaɗai ne ya dame
zaman duniya zama lafiya ƙarewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya
Ministan harkokin wajen jamhuriyar Niger kenan Malam Ibrahim Yakuba to yanzu agogo a nan Washington DC na cewa 10 na safe ne da minti 19 karfe 6 ne ma kenan a can birnin na Kuwait da minti 19 kai tsaye ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin himma
ba ta garago
Jama'a
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka shigo nan Amurka domin neman sauyin rayuwa idan ne masu saurare na biye da mu muna tattaunawa ne da bakwar mu malama Zainab Ahmed kuma a shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda take muna bayanin abubuwan da yasa Amurka ke da dadin zama kuma yau a wannan shiri ne na ƙarshe na tambaye bakwar ta mu shin menene dadi da wahalan zama Amurka wasu na cewa wai abin da yake sauki a nan America ban san ko a nan jahan haka ne ko kuma gaba ɗaya ne American wai abin da yake saukin samu shine abinci haka ne
haka sosai abinci yeah abinci yana da sauki sosai abinci abinci ba wani damuwa ba za ka taba kwana a ce ba ka ci abinci ba kai ne ma ka kaci ba ka so ma ka ci ba ba za ka so ka ci abinci ba ma kuma ga abinci ko ina in ka ci ya ka abinci ka ci ya ci abinci
to ko baka da kudi ka samu ka ci
ko baka da kudi government sai ba su baka abin da America baya so ka so su ci wai wani yayi ba ci ba kudi eh ba abinci ko kai aiki ko baka yake ba ba su kai ba ci ba abinci
to duk abin da ke da dadi ba zai rasa wahala ba menene wahala zama America
wahala zama America shine kaman weather din
wato yanayi
me sanyi sosai kuma a cikin nawa dai ba wani damuwa haka ba wani
yanayin
ana ka ita sa annu a wurin da baka mata ba za ka ji ba da
ba ruwan su to ba ruwan su da ko kai wane ne
ko kai waye ba ruwan su kai abin da za ka yi ko waye na ci amma dai kake ji kai abin din ya ci ka kai haka kake in ya ce haka yake yi kai ya ka baka da damuwa
to yanzu in wani zai kira ki daga gida ya ce Zainab gashi kun jima America kun san yadda America kuna jin dadin zama gashi ko zuwa ma baki ba ni ma ina son yanzu wani shawara zaki ba mutum mai son ya so yanzu haka
eh zan ta mai yanda muka yanzu dai an daina wannan lokaci din nan an daina amma in ba daina ba zan ce kamar lokacin da ake yi ina ta ma kowa kuce kuce wai kuma ba su yadda ba wai daga sini na ga su daga sini gashi nan ga mun nan kuje ku yi kuje ku yi nan fa yana da kyau fa nan fa yana da kyau in ba ka in ka yi aiki kana da aiki annu ba ka da damuwa kuje ku yi kuje ku dan ku zo nan yana da kyau saboda in wuri yana da kyau haka kana so iyalinka su ma su so yana da kyau din ka san yana da kyau sai dai in baka bi dokin su bane shi ne damuwa
to wasu na cewa wai in mun zo nan sai mu mance da zuwa coci ko mun mance da zuwa masallaci me za ki ce masu irin wannan magana
ba haka bane ina zuwa coci ina every sunday
to
every sunday ina zuwa da yara na ba wanda yake damun ka je kai abin da kai ka dawo kitan ka ba mai damun ka in za ka kai sallah ne ka kai sallan ka ka dawo kitan ka
no sai a ce ayan in mutun ya zo nan bayan addini sannan baya da tarbiyya saboda akwai yanci nan yayi yawa
a ba aka bane to ni da ban sani ba amma nan da nake a Texas a ba aka bane
to Zainab kafin mu ce maki sai an jima me zaki faɗa mana wanda kila ni ban tambaye ki ba game da zama America
na san anything da yake da kyau akwai the other side ko see it yana da kyau sosai yana da kyau ba li wanda zai iya samu zuwa ya zo amma daga farko in ka zo kamar ba daɗi saboda ba ka san yadda za ka yi ba in ba ka da kowa in ba ka da ka san yadda za ka yi ba yana da ɗan kamar ɗan wahala amma in ka kamar ka yi patient za ka ji daɗi kurin
to kamar yadda kika ce abinci na da sauƙin samu ana cewa kuma wurin zama na da wahalan samu haka ne kamar samun gida yana da tsada ko babu shi a ba haka
ne in ka ce tsada ko kana kamar kana duba kuɗin ya okay nawa ne ake biya nan in a gida ne wannan kuɗin ya haka ne za ka duba shi yana da tsada in kana converting kuɗin da kake biya na gida nan kana converting shi zuwa naira haka ce yana da tsada amma yanzu saboda nan yadda kake aikin ka za ka yi daidai wanda za ka iya biya na gida na ruwa da wuta
duka ba matsala bane
ba matsala bane amma damuwar nan da kamar mun baka da lafiya
eh
dole shi ka je aiki to in baka je aiki ba ba ka iya biya kamar bill inta so every month ne za ka na biya to in baka yi aiki ba yaya kai ka biya amma sometimes government suna tambaye ko in kai apply to baka help okay gashi gashi ban yi aiki ba kutamiki ni ko da ban da lafiya sai su samu ko
to watannan lafiyanka shine jarinka
haka
to malama Zainab mun gode kwarai da gaske da wannan lokaci da kika ba mu ka tattauna da ke to ma sauri aka ce laifin dadi karewa da wannan ne muka kawo ƙarshen tattaunawar da muke da bakwarta mu malama Zainab Ahmed sai wani satin a jimu da wani sabon bako yanzu a madadin ita bakwarta mu Zainab Ahmed Okotete da Julie Gresham da today sautin shirin ni Ladan Ibrahim ya wuce cewa sai wani sati cikin ikon Allah
kuma da layo batun kira ga neman sulhu kan rikicin tsakanin makiyaya da manoma shine batun da yafi jan hankalin masu aiko mana da sakonni
sakon farko na hadin gwiwa ne daga Rilwani Ibrahim London Uba da Ya'uba Tile dake cikin tsohon kasuwar garin Uba jihar Adamawa suka ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka Hanna makiyaya kiyo da wasu gwamnoni suka yi a Najeriya wani babban koma baya ne ga bangaren ci gaban kasa domin noma da kiyo sun yi tushen ci gaban kasa tabbas fitar da sanarwar kalubalantar zanga-zanga da kungiyoyin fararen hula suka yi a jamhuriyar Niger da hadin gwiwar jam'iyyun MRN da ke mulki suka yi samsan ba shine mafita ba yin adalci da kyautata rayuwar al'umma shine mafita kawai Da haka muna fatan kungiyoyi fararen hula ba za su yi kasa a gwiwa ba har sai sun cimma ruwa. Sako daga Abubakar Kawu Girgir daga jihar Yobe. Assalam VOA Hausa. Muna roƙon dan majalisar jiha mai wakiltar garko da ke wayanta Abba na Baba da ya taimaka wayoyi al'ummar garin Maida don cika musu alƙawarin da ya dauka musu na gina haraba masallacin Juma'a. Sakon hadin gwiwa daga Aminu Kano Maida Garko da Adamu Sabi Uwangara VOA Hausa ba shakka matakin da gwamnatin jihar Plateau ya dauka na cewa ba zai kafa dokar haramta yin kiwo a jihar sa ba inda ya keɓe wuri na musamman na kiwon dabbobin makiyaya a jihar abin yabawa ne da kuma jinjina masa kwarai tabbas wannan mataki zai ƙara dankon zumunci da zaman lafiya tsakanin manoma da makiyayan jihar Plateau daga Ahmadu Abacha Mashina Yobe
yanzu kuma sai labarai a takeice
to a takeice shugaban Afrika ta Kudu Jacob Zuma wanda yake tsaka mai wuya ya kare kansa a wata hira da aka yi da shi kai tsaye a tashar talabijin a yau Laraba yana cewa babu adalci matsan lambar da ake yi masa na yayi murabus kuma ba a gaya masa wani laifi yayi ba Da yake magana da tashar talabijin ta kasar da ake kira SABC a takaice. Zuma ya ce ya gana da manyan shugabannin jam'iyyar ANC mai mulkin kasar a ƙarshen makon jiya. Kuma ya amince da cewa zai yi murabus amma wanda za a jinkirta. Prime Minister kasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa yau Laraba cewa gwamnatin haɗin gwiwar kasar na nan daram kuma yayi watsi da kiran da rundunar ƴan sandan kasar ta yi na cewa a tuhume shi bisa laifuka daban-daban har biyu kan cin hanci da rashawa
Masu haro da kuma kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kina agogon Ghana zamu zo muku da wani sabon shirin inda zamu so mu ji ra'ayinku kan yadda kuke kallon batun kafa ƴan sanda a jihohi na gashin kansu kenan idan kuma ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata ko kuma kallon labarai cikin hotuna da video za a iya garzaya shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com in zama da din ita Maryam Dauda da Titiani gabatar da shirin da kuma Julie Leves Gresham da ta hada shirin baki ɗayan sa sai injiniyan mu Tom Mahmud Lalo ke cewa mu ta lafiya daga nan sashin Hausa na Amurka a birnin Washington DC kada ku nisa ga shirin yau da gobe nan